أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وابرك مدهدوا وانا يمنشي على البركة ودم كسابة قبات الدكرات اللتاف عندك الأحكام وانا يشيني زمان منتما من دبير وانا سلسلة من البركة كما يو من رانا الشاف أقوة ربيع الأول شكرات الدبول الأريب إلى 43 باين هجر النبي عليه الصلاة والسلام wasu zuriri da 21 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. A cikin littafin namu na Umdatul Ahkam za mu tashi a cikin kitabu Talaq, wato bangaren da zai mana bayani akan saki da hukunce-hukuncensa. At-talaq, in an ce at-talaq me ake nufi? A lugar larabci dai in an ce at-talaq ana nufin al-itlaq, shine sakin abu ko kuma warware abu. Amma a shari'ar addinin musulunci an ce talaq wato saki ana nufin warware igiyar aure wacce take a dunkule. Huwa hallu uqdatin nikahil mubrami, wannan ana nufin wa huwa yu'tabaru itlaqan laha. To in an yi haka ana nufin ko kuma ana fassara shi da cewa an sake ta, an saki igiyar kenan, igiyar auren, wato an warware ita wannan igiyar. Hadisin farko a cikin babi shine hadisi na 311 a littafin da ke hannuna, kuma na jin a wanda ke hannun ɗalibai zai kai kamar na 330 haka ko na 333 a littafin da ke hannun ɗalibai. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تهيب وتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها وتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ حتى تهيب حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها بها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wannan babin da zamu shiga wato babin maganar saki, akwai abubuwa muhimmai da yawa waɗanda lallai zamu tattauna a kan su insha Allah. Hadisin farko, wato wannan hadisi na Sayyidina Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu, yana daga cikin hadisan da ake yawan samun rikice-rikici na aure a kan su, kuma rashin fahimtar hadisi ko kuma rashin bincike a kan lungu-lungun hadisin yakan janyo mutane suna bin sauransu, suna yin hukunci ko kuma suna ba da fatuwa ga samari, ta kai ga samari suna biye wa san rai, suna yin abin da suka ga dama da aure. An Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, wannan hadisin an karɓo shi daga Sayyidina Abdullahi ɗan Umar da Allah ta barka gare shi, annahu talaqa imra'atahu wa hiya ha'idu, cewa shi ya saki matarsa alhali tana cikin jinin haila.
فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه سيجي يا امبتر ده wannan labarin wato ya hakaitar da labarin sakin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatagayyaza minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi fishi daga abin da shi Abdullahi dan Umar ya aikata thumma qala sannan sai yace li yuraji'ha lallaini ya mayar da ita ya dawo da ita thumma yumsikuha sannan ya rike ta haka ta duhura har sai ta yi tsarki daga wannan hailan thumma tahiba ta duhura sannan sai ta sake yin wata hailan ta sake yin wani tsarkin an gane fain badalahu an yudallikaha falyudallikaha qabl an yamassaha to idan ya bayyana gare shi lallai sai ya rabu da idan sai ya sake ta to daga nan idan sai ya sake ta kafin ya taba ta fatilkal iddatu kama amara Allah to wannan idan ce iddar da Allah madaukakin sarki ya umarta a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ya ce fadalliquhunna liiddatihinna ko sake su da wato saboda iddar su ko kuma a lokacin iddar su to wannan idan ce iddar da Allah madaukakin sarki yake miki in zaka saki mace ya zamto ta yi tsarki tana cikin tsarkin haila tukunna ma'ana ta samu ta yi jinin al'ada in dai jinin al'ada ta gama ta yi tsarki ta tsarkaka sannan sai ta ƙara yin wani jinin shi ma ta tsarkaka to daga nan in so sai ka sake ta shine yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarta a nan na'am yawa ba za ka taɓa ta ba har ta sake wani jinin sannan ta sake wani tsarki shi ma ba za ka taɓa ta ba sannan sai ka sake ta wannan shine saki na sunna wa fi lafzin a cikin wani lafazin hadisi ata tahida haidatan mustaqbalatan kar ya sake ta har sai ta ƙara yin wata hailar na wata mai zuwa siwa haibati hallati tsallakaha biya banda hailarta wanda ya sake ta a ciki ɗin to har sai ta sake yin wata hailar ta samu tsarki sannan sai ya sake ta wa fi lafzin a cikin wani lafazin hadisi fa husibat min talaqiha sai aka kirga wannan sakin a cikin sakinta ma'ana an kirga masa da wannan to wannan din shine nukudar da ake samun sabani din tsakanin malamai wa raja'aha abdullah kama amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma abdullah dan umar ya dawo da ita kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci shi hadisin adunkula dai yana yin magana ne akan hukuncin sakin da aka yi shi cikin haila mace tana cikin jininta ba ta samu tsarki ba sai miji ya sake ta to me hukuncin wannan sakin shine abin da ake magana a nan fushin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da shi kuma wannan yana nuna cewa abin da yayi din yayi shi ne ba akan doran shari'a ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi hadisin kamar yadda muka saba za mu tsamo kaɗan daga cikin darussan da ke cikin shi darasi na farko da ke cikin hadisin shi ne hadisi yana nuna mana haramcin yin saki a cikin haila kuma shin idan aka yi saki a yayin da mace take cikin jini shin wannan sakin ya yiwu ne ko bai yiwu ba wannan akwai saɓani tsakanin malamai ma'abota ilimi amma dai jamhurin malamai na musulunci jamhurinsu nan ce jamhur ana nufin kamar aƙalla kashi 85 ko kashi 95 na malaman musulunci sun tafi akan cewa in aka yi saki yayin da mace take cikin haila sakin yayi amma sai dai wanda yayi sakin yayi laifi amma saki kam yayi an fahimta amma Sheikh al-Islam Ahmad bin Abdul Salam Al-Harrani wanda aka sani shi da Ibn Taymiyyah shi ya da shi da almajirin sa Ibn Qayyim al-Jawziyya da kuma wasu jama'a ɗan kaɗan daga cikin malaman mazhabar Zahiriyya sun taba akan cewa idan aka yi saki cikin haila sakin bai yiwu ba gaba ɗayansa, kuma cewa ɗan mutum ya saki mace cikin haila ta tana nan fa a cikin igiyarsa bai rabu da ita kuma bata rabu da shi tana nan a matsayin matarsa. Sun kafa hujja da cewa wannan sakin saki ne na bid'a, don haka bai yiwu ba. Kuma sun ce cewa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, wato duk wanda ya aikata wani abu a cikin al'amarin nan namu na addini abinda baya cikin sa, to wannan abun mayarwa ne gare shi. To dan haka suke ganin saki na bid'a bi afku ba, wato bi yu ba, wannan ita ce hujja. Sannan kuma sun yi suka cikin ruwayoyin da suka zo da cewa lallai wannan sakin an kirga shi a cikin saki, an kirga shi a matsayin saki, kamar wannan ruwaya kenan da muka kawo yanzu. Husibat zalika min talaqiha, to sun yi suka Ibn Taymiyyah da almajirin su Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Amma jumhurin malamai sun kafa hujja su kuma da cewa ai ruwayoyin da suka zo da cewa an kirga wannan sakin a matsayin saki, wato ruwayoyin sun fi yawa kuma sun fi ƙarfi. Hatta Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya bibi duka ruwayoyin, bayan ya bibi duka ruwayoyin, to abin da shi kansa bincikensa ya nuna masa shi ne ruwayoyin da suka nuna cewa wannan sakin ya tabbata a matsayin saki, to sun fi ƙarfi kuma sun fi yawa, saboda sun zo ta hanyoyi kamar guda shida daga cikin hanyoyi tara da aka ruwaito hadisi. To ruwayoyi shida masu ƙarfi sun zo da cewa lalle an kirga wannan a matsayin saki, ruwayoyi uku ne kaɗai suka zo da cewa ba a kirga da shi a matsayin saki ba. An gane? To kaga Turawa ma sun ce majority carries the vote, ko? Yawwa. To ruwayoyin da suka zo da cewa an kirga wannan sakin da aka yi cikin haila a matsayin saki, to su suka fi yawa kuma su ne ruwayoyi mafiya ƙarfi. In ji Sheikh Nasiruddin Al-Albani a ina ya faɗi wannan a cikin littafinsa mai suna Irwa'ul Galil fi takhrij ahadith manar sabil. A'a, wanda ai sunan shi malam awwalu Al-Albani, ai saboda yawan kafa hujja da wancan Al-Albani ne na gaskiya, shi yasa shi ma ake ce masa Al-Albani. Amma shi wancan Albanin na gaske ba bakar fata ba ne, Baturi ne, mutumin Albaniya ne, amma yankinsu yawanci ‘yan nan yankin nasu yawanci musulmai ne, Turawa ne amma musulmai ne. Ƙasar ta suna irin wajen Rasha ɗinnan ne, ƙasar Rasha Turawa ne, to amma mafiya yawan ƙananan ƙasashen da suka ɓalle daga jikinta akwai musulunci. Misali kamar irinsu Tajikistan, irinsu Yugoslavia, irinsu Bosnia Herzegovina, irinsu Georgia, wayannan duka akwai musulmai masu yawa a ciki. Har ita kanta Albaniya ɗin ma, Albaniya garinsu ko kuma ƙasarsu shi malam Albani ɗin, Albanin gaskiya. To ita ɗin ma ƙasar musulunci ce, don mafiya yawan ‘yan ƙasar musulmai ne, amma Turawa ne. Sai dai shi musulunci in ka riga ka shigo cikin shi ba ruwan shi da ƙabila, yawa duk ko ma mutum wanda irin ƙabila ne, to dai yake da Balaraba, babu wanda ya fi wani agun Allah sai wanda ya fi wani tsoron Allah. Wannan ita ce gaskiyar magana. Kuma sannan Mallam Albani ya ce marwaita hadisin, waɗanda suka ruwaito hadisin cewa an kirga wannan a matsayin saki, to su ne suka fi ƙarfin hadda fiye da waɗancan waɗanda suka ce ba a ƙirga shi a matsayin komai ba, walam yara hashe'an, bai ɗauke ta a matsayin komai ba wannan sakin da aka yi cikin idda a cikin haila. Sheikh Ahmad bin Yahya Najmi ya ce mazhabin jamhurin malaman musulunci, Malikiya, Shafi'iyya, Hanbaliya, Hanafiya, wannan mazhabobin hudu, to gaskiya su ne suka fi ƙarfi, ko kuma abinda suka tafi a kai shi ne ra'ayin da yafi ƙarfi kuma zuciya za ta fi nutsuwa da shi saboda me saboda dalilai guda uku kamar haka dalili na farko ruwayoyin da suka zo da cewa an kirga wannan sakin da aka yi cikin haila a matsayin saki to su ne suka fi yawa kuma suka fi ƙarfi dalili na biyu malaman ruwaya wato mazajen isnadin da suka ruwaito su wa'annan din hadisan su sun fi ƙarfin hadda fiye da wa'ancan waɗanda suka zo da hadisin cewa a matsayin cewa ba a kirga shi a matsayin komai ba wannan saki dalili na uku shine umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa a umarci shi sayyidina Abdullahi dan Umar ya dawo da ita to kaga wannan ya nuna kenan cewa ta riga ta saku tun a farko in bata saku ba abala ce a dawo da ita ba tunda aka ce a dawo da ita ai ta ai wacce aka saka ce ake dawo da ita ko idan an koma cikin irwaul galil na Ash-Sheikh Nasiruddin Al-Albani to ya kawo duka ruwayoyin ni shi wannan hadisi na Abdullahi dan Umar ya ce ya ruwayoyin kala 13 ne idan an bibbiye su kuma za a ga cewa suna komawa ne zuwa ga hanyoyi tara kamar yadda na faɗa da farko idan a cikin hanyoyi tara nan to za a ga hanyoyi shida daga ciki sun zo da cewa wannan sakin da aka yi cikin haila ya tabbata matsayin saki hanyoyi uku na hadisin su kaɗai suka zo da cewa ba a ɗauke shi a matsayin saki ba kuma sannan shi Ash-Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo dalilai kamar guda biyar ko shida wanda ke nuna cewa lallai ra'ayin shi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ba za a yi aiki da shi ba a nan ba kuma za a ba da fatawa da shi ba in mutum ya saki matarsa cikin haila lallai sakin nan ya yiwu ta saku Ash-Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo dalilan guda biyar ya ce ruwayoyin da suka zo da cewa ta saku ɗin to malaman da suka waito sun fi ƙarfin hadda sun fi wato hadda mai ƙarfi kuma sun fi kiyayewa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin sa na biyu kuma yace hadisan sun zo ƙararar da nuna cewa lallai an kirga wannan a matsayin saki dalilin shi na uku kuma yace ruwayoyin da suka nuna cewa an kirga wannan a matsayin saki sun suka fi yawa dalilin sa na hudu ya ce hanyoyi biyu daga cikin hanyoyi shida na wa'annan ruwayoyin marfu'ai ne har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato an ji shi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin cewa wannan sakin ya yi dalili na biyar kuma ya ce ruwayoyi uku din nan na wancan din da suka zo da cewa ba a kirga shi a matsayin komai ba wato ruwayoyi ne mawqufai duk da cewa kuma ingantattu ne su ma amma mawqufai ne dukkansu ai an fahimta ku abu na uku da za mu ɗauka daga cikin hadisin shi ne hadisin yana nuna mana cewa a shi kenan saki kala biyu ne a musulunci akwai saki sunni akwai kuma saki bid'i menene saki sunni wato saki na sunna yaya ake yin shi shine ya kasance ita wata za a saka din tana cikin tsarkinta wanda a wannan tsarkin da ta yi ba a samu kusantar juna ba tsakaninta da shi mai gidanta ko kuma ya kasance ita wata za a saka din tana ɗauke da juna to a wannan lokacin sai a sake ta ko dai ya zamto tana ɗauke da juna ko kuma ya zamto a kyale ta sai ta yi haila ta samu tsarki sannan kuma kada a taɓe ta a cikin wannan tsarkin sannan sai a afkar da sakin an tashi yin sakin kuma a yi ƙwaya ɗaya ba biyu ba ba uku ba to wannan shi ne saki na sunna shi kuma saki na bid'a fa ya yake saki na bid'a shi ne mutum ya saki matarsa a cikin haila ko kuma ya sake ta a cikin tsarkin da ya riga ya sadu da ita a cikinsa matuƙar ya kusance ta a cikin wannan tsarkin da ta riga ta samu to in ya sake ta kuma misali jiya ya kusance ta ko shekaran jiya wacce sai kuma yau ya sake ta to in yayi haka yayi saki irin na bid'a amma kuma sakin yayi bayan haka yana daga cikin alamomin saki na bid'a mutum yayi saki uku a lafazi guda lokaci guda a zama ɗaya yayi saki uku to wannan kenan abu na hudu da zamu riƙa daga cikin hadisi shine fushin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bisa abin da sayyidina Abdullahi dan Umar yayi ya aikata to yayi ne yayi fushin ne saboda shi sayyidina Abdullahi dan Umar yayi sakin a cikin haila sake kuma cikin haila sabo ne ga Allah subhanahu wataala dan haka shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya kasance a cikin shi akwai sabon Allah to dole zai yi fushi da shi dama shi baya yin fushi sai an taba Allah abu na biyar da zamu riƙa daga cikin hadisi shine malamai sun yi magana akan dalilan da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin saki a cikin haila ko kuma dalilan da yasa ya hana yin saki a cikin ƙarkin da ya biyo bayan hailar cewa har sai ta yi haila na biyu ta samu ƙarki sannan sai a saki ta wasu daga cikin malamai suka ce hikimar da ke cikin wannan shine tsawaita lokacin har ko zai zanto mijin nata ya huce ya fasa yin sakin an gane mace ce tana cikin al'ada sai ta bata maka rai ta bata maka rai ku kai fada sai kai nufin za ka sake ta to sai ka tuno ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin saki cikin al'ada cikin haila to shikenan aka ce sai ka kyale ta in ta samu ƙarfi tsawon wannan kwana 25 da za ta yi a cikin ƙarfin ta karka taba ta sai ta yi wata hailar tukunna kwana 5 ko 6 ta gama to ta samu wani ƙarkin to anan sai ka saki ta to kaga an samu kusan wata guda kenan to wata guda kuwa musamman in dai mai tsafta ce kuma ta fuskanci ranka ya baci ta dan yi ado ta dan yi tsafta ta zo ta baka hakuri da sauransu za ka huce wasu malaman suka ce hikimar da ke ciki shine saboda kada ya zamto mutum ya sake ta kuma kwana ɗaya biyu ya ce ya dawo da ita don ya ƙara sakinta wasu malaman kuma suka ce a'a wannan tsawaita lokacin da aka faɗa saboda ya zamto uquba ne gare shi tunda zai yi saki kuma Allah baya son saki to ya zamto kamar uquba ne gare shi ransa yana ɓace yana so sai ya sake ta to amma aka ce kada ta sake ta a cikin hailar har sai bayan ta samu ƙarkin ta samu ƙarkin ma sai ta ƙara yin wata hailar ta sake wani ƙarkin na biyu sannan kuma sai ya sake ta to kaga ya zama uquba gare shi shi kansa to kuma dai yaya ne shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin afkar da saki a yayin da mace take cikin haila ko kuma bayan ta samu ƙarfi daga wannan haila har sai ta ƙara yin wata haila ta biyu ta samu ƙarfi na biyu sannan in yaso in mutum zai sakin ma sai ya saki abu na shirya da hadisin ke nuna mana shine hikimar da ke cikin wannan hanin saboda kada idda ta tsawaita ga ita matar misali ya taɓa ta jiya ko shekaran jiya ko kuma a wancan satin sai kuma a wannan satin ya zo ya sake ta to bai da tabbacin shin ta samu ciki ko ba ta samu ba ya sake ta ta koma gidansu shikenan kuma sai ta ga bata ga al'adarta ba to shikenan wani lokacin kuma saboda har wannan lokacin ana cikin ɗumi rai ya ɓaci bata gaya mar cewa bata samu ƙarfi ba cewa bata ga jininta ba akai wata ɗaya akai wata biyu akai wata uku ko hudu cikin ya fara fitowa sannan kuma sai ta aika mar cewa gashi gashi to anan ne akan samu wani sai ya ce shi ba bai yadda ba shi ba shi cikin ba nasa ba ne to kaga sai ya zama an samu matsala to amma wannan jinkirin da aka ce yayi jinkiri har ta kare wannan al'adar misali ko kuma yayin ba da zai sake ta wata in tana cikin ƙarfi kuma ƙarfin da ya riga ya taba ta aka ce ya bari har sai ta yi al'ada ta samu ƙarfi ta sake yin wani al'ada ta samu ƙarfi to kaga wannan duka tunda bai taba ta ba tunda yana nasa zai sake ta to kaga ya tabbatar ba komai a cikin mahaifarta ita ma ta tabbatar da hakan tunda ta yi ƙarfi sau biyu wanda bai taba ta ba a ciki to kaga daga baya in ma matar misali tana ɗan bin maza ne ta je ta bi wani abu ya afku kaga ba za a dawo a ci cikin namijin baya bane yawa an kangi kware da gaske dan irin wannan yana faruwa musamman ma a kauyuka akwai mutumin da ya aure mace to ba ta son shi ba ta son shi to ashe ashe a hakan ta samu rabo shi bai sani ba ita ma ba ta sani ba ko kuma ita ta sani mahaifiyarta ma ta sani amma saboda ba sa san shi sai aka boye aka ki fada ta je gida suka san yadda suke suka bubbi malaman tsubbu aka daure ciki ya ki fitowa har aka samu kamar wata uku shikenan kawai sai suka ce ai ta yi idda shikenan akwai dama wanda ita uwar ta fi so ya aura ya auri yarinyar shikenan sai ta je ta aura mai yarinyar kwana kaɗan watanta shida a gidan sabon miji sai ga haihuwa wata shida da 'yan kwanaki sai ga shi ta haihu ta haihu shikenan ɗa na sabon miji ne misali yana nan fa har yanzu nan nan sanin nake maka ni na san gidan da aka yi wani ɗan a ƙauye ne to yanzu yana nan ya zama saurayi ka ya zama ma dai magidanci amma da ka gan shi in ka kalli wancan wanda ya tafi uwarsa ɗin mijin uwarsa na farko wallahi kamar su ɗaya da tsawonsu da kamanninsu da komai kamar an tsaga kara shi kuma wannan ya karɓa a matsayin ɗansa to ita uwar ta sani kakar shi ma ta sani kuma yanzu haka yana nan a nan gidan gidan mijin babarsa da za a ce gidan mijin babarsa yana nan yanzu shi har ma ya haifi 'ya'ya a cikin 'ya'yansa ma shi ma ya aurar da 'yarsa to kaga wannan yana daga abin da mata suke yi wanda kuma yana janyo musu ukuba a lahira ga shi nan alqur'ani yana umarta su da cewa kada a cikin maganar saki yana magana cewa kada su ɓoye abin da ke cikin mahaifinsu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir madaƙar sun yi imani da Allah da ranar lahira kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da ta ɗauki ya ta shigarwa mutane ɗan da ba nasu ba a cikin nasabarsu to wannan matar ba za ta ɗanɗana ko da ƙamshin gidan aljanna ba kina da mijinki kin je kin yi zina kin je kin samo ɗan cikin shegi kin zo da shi gidan mijinki kin haifa masa ɗan cikin shegi a cikin gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam dai ga abin da ya faɗa ko kuma kin auri wani kin san kin sami rabo da shi amma saboda ƙeye da kike mishi kin ki bayyana mar cewa kina da ciki kin je kin auri wani kuma kin kai mar cikin wani gidan to duk dai irin wannan yana daga cikin miyagun abubuwan da mata ke yi kuma gaskiya ba daidai ba ne kuma wannan yana nuna mana cewa lallai haƙiƙa shi saki na bid'a saɓo ne saɓon Allah ne kuma lallai Allah ba ya yarda da shi sai dai duk da haka sakin bid'a ya afku abu na takwas da hadisin ke nuna mana shi ne umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam idan a cikin ruwayoyin hadisi akwai ruwaya da ta zo da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sayyidina Umar yayi ka je ka umarce shi ya dawo da ita kaga anan ce mishi kawai ya dawo da ita amma akwai ruwaya da ta zo murhu fal yuraji'ha idan an duba cikin bulugul maram yana nan hadisi irin wannan hadisi yana nan a cikin bulugul maram amma da waccan sigar cewa murhu fal yuraji'ha ka umarci shi ya dawo da ita to kaga wannan umarni ne kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi yana ƙara nuna mana cewa abin da ake nufi da al-iqra shine haila kuma yadda wasu daga cikin sahabbai suka tafi akai kuma Imam Abu Hanifa shi ma ya tafi akan haka wasu kuma daga cikin malaman fiqh kamar Imam Malik da Imam Shafi'i sun tafi akan cewa abin da ake nufi da al-iqra din nan shine tsarki inda Allah ya ce salasatu quru din nan يتربصن والمطلق قاعد يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إنكم فوانن قروء إنكم ما رام فيك سين سابعني أكنش أبو حنيفة يا دفع أكنش قروء إنكم أنا نفهم هاي لان أما شي إمام الشافعي دا إمام مالك ستبع أكنش وأنا نفهم أركيز عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء، فدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا هللت فآذني. قالت فلما هللت ذكرت له أن معاوية ابن أبي سفيان وأبا جهل خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فسلوك لا مال له. أنتِ أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال أنتِ أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. وانا حديث أرويته daga wata mata mai basirar gaske ana kiranta فاطمة بنت قيس، malama ce a cikin matayen sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta kasance matayen sahabbai sukan tara hawayoyin su na addini, sai su gaya mata ita kuma ta zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ta same shi kai tsaye, ko kuma in fatawoyin masu nauyi ne, sai ta je wajen Ummu Salama ko wajen Nana Aisha radhiyallahu anha ta gaya musu, su kuma su gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ya bada amsa sai zo su gaya mata ita kuma zai ta koma zai ta gaya wa mata. Kuma in ban manta ba, ita ce matar da ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, tace ya Rasulullahi, shin Allah ya aiko ka ne wajen maza kadai ko kuwa har da mata? Sai ya ce mata Allah ya aiko ni ne wajen maza da mata gaba daya. Sai ta ce to ai mu muna cikin gidaje ya Rasulullahi, maza ko yaushe suna tare da kai, suna yin tambayoyi akan addini, suna samun ilimi, muma muna so ka ware mana wani lokaci da za mu riƙa zuwa kana koya mana ilimi. To daga nan ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware lokaci yana koyar da su, kuma mata ne. Daga gare ta aka rawaito wannan hadisi, anna aba amr ibn hafs talaqaha, abu amr ibn hafs ya sake ta. Wane ne abu amr ibn hafs? Abu amr ibn hafs wato ya kasance dan baffa ne na Khalid bin Walid, domin shi Hafs din nan dan gidan Mughiratu ne, kamar yadda Walid mahaifin su Khalid bin Walid shi ma dan gidan Mughiratu ne. Haka nan Abu Umayya mahaifin Ummu Salama shi ma dan gidan Mughiratu ne, duka kansu daya. Akwai Abdullahi bin Abi Amr shi ma haila ya mahaifinsa Abu Amr shi ma dan gidan Mughiratu ne. Haka nan Hisham wato wannan Abu Jahal shi ma haila ya mahaifinsa dan gidan Mughiratu ne. Sun dai haɗu sosai da sahabbai da yawa jikokin Mughiratu, ina jin sun kai za su iya kaiwa goma ko fiye da haka. Ina jin ko yanzu ma na lissafa wajen guda shida. Abu shi kansa Abu Jahal din akwai kaninsa wanda sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Akwai wani sahabi Abu Ayyash shi ma jikan Mughiratu ne, wanda suka yi hijira tare da Sayyidina Umar. Sannan akwai Khalid bin Walid, akwai Walid bin Walid, akwai Ummu Salama, akwai wan Ummu Salama din, to wanda yana daga cikin wadanda suka warware sahifa din nan wacce Quraisha suka rubuta suka a ɗakin Ka'aba. To wayannan duka jikokin Mughiratu ne. To shi ne mijin ita wannan matar Fatimatu bintu Qais. Ita Fatimatu bintu Qais watu ainihin ta tana tana daga cikin jikokin Lu'ayyu kamar yadda dai ban zai mu ƙara karanta hadisin ta sannan to shi wannan mijin nata dallaqaha ya sake ta albattata wato saki na har abada saki na gaba daya wa huwa ghaibun arhali bayanin yayi tafiya sai ya sake ta wa fi riwayati dallaqaha salasan a cikin wata riwayar ya sake ta ne saki uku fa arsala ilaiha wakiluhu bi sha'ir sai wakilin sa wanda ke gari ya aika masa da sha'ir kayan abinci kenan haka ya aika masa da shi ta take datku sai ta yi fishi da wannan abincin da aka aika mata da shi ta ga take ganin kamar yayi mata kadan fa qala sai shi wakilin nata yace wallahi ma laki alaina min shay'i wallahi ke baki da komai akan mu wato baki da sauran wani haƙin ciyarwa akan mu fa ja'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika lahu sai ta je ta bashi labarin abin da ya faru mijina ya sake ni amma ya aiko mu da dan wani abinci dan kankani kuma wakilinsa ya ce ai ba ni da haƙƙi a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata laysa laki alaihi nafaqatu ba ki da haƙƙin ciyarwa a kan shi wa fi lafzin a cikin wani lafazin hadisin ma cewa yi wala sukuna ba ki da ma haƙƙin ya baki wajen kwana an gane ku fa amaraha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta anta atadda fi baiti ummi shariki cewa ta tafi gidan wata mata da ake kiranta ummu shariq wata dattijuwar sahabbai ce dattijuwa ce sahabiya wata mai kirki wata sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sukan je gidanta suna da arziki takan yi musu kyaututtuka ta ba su abinci ta ba su kaza ta ba su kaza ta ba su kaza to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta cewa ta je gidan ummu shariq ta je ta yi idda a can ثم قال بان يفد wannan sai sake cewa tilkamra'atun yabshaha ashabi wannan wata mace ce wacce sahabbai na suna yawan shiga gidanta dan karki je can ita di in dabni ummi maktumin ki tafi gidan abdullahi dan ummi maktum ki je ki indar a can fa ina rajulun a'ma domin shi mutun ne makahu tad'ina siyabaki zaki iya wato aje lullubinki a gidansa kana makaho ne ba zai ganki ba fa iza halalti fa'azini idan kika yi tsarki wato idan kika sami halacci kika gama idda kenan to ki sanar da ni qalat sai ta ce falan ma halaltu zakartu lahu yayin da na gama idda ta zakartu lahu sai na ambata wa annabi sallallahu alaihi wasallam anna muawiya ibn abi sufyana wa abu jahm al khatabani cewa muawiya dan abu sufyan da kuma abu jahm shi ma wani sahabi ne khatabani sun aiko suna sona fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata amma abu jahm fala yadau asahu an atihi amma shi abu jahm baya aje sandansa daga wuyansa to malamai suka fassara wannan fassara biyu a fassara ta farko wasu malaman suka ce ma'anar cewa baya aji sandansa daga barin wuyansa shine koyaushe matafi ne baya zama wasu malaman kuma suka ce mutum ne mai dukan mata mabiya yawan ma dai malaman hadisi aka suka ce ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallam anan abin da ya faɗa shine shi Abu Jahm mutum ne mai dukan mata yana dukan mace ya rabka mata sanda amma Muawiyatu fas'ulukum annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi Muawiya talaka ne la mala lahu bai da komai bai da dukiya an ki hi Usama ibn Zaid ki je ki auri Usama ibn Zaid fakarihtu tace sai na ki haka a raina summa qala sanna annabi sallallahu alaihi wasallam bai sai kara ce mata an ki hi Usama ibn Zaid ki je ki auri Usama ibn Zaid fa nakahatu tace sai na aure shi fa da Allah fi khairan sai Allah ya sanya albarka da alkhairi a cikin auren wa qad tabattu bihi sai ya kasance mata suna min gibda saboda shi an san gibda kishiyar hasada ce misali shi mai hasada idan Allah ya maka wata ni'ima misali Allah ya baka ƴaƴa masu hankali to mai hasada haushi yake ji haushin kai yake ji yana jin haushin kai yana jin haushin ƴaƴan naka koyaushe yana jin haushin ku da kai da ƴaƴan amma shi mai gibda shi kuma cewa zai riƙa yi a zuciyarsa kai ina ma ni ma ƴaƴana su zama kamar ƴaƴan mana Ibrahim to wannan shine gibda yana maka murna Allah ya shiri ƴaƴanka kuma sannan yana buri shi ma ina ma Allah ya shiri nasu ƴaƴan zama kamar naka shine gibda ita gibda halalci shine a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu hasada ta cikin mutum biyu da mutumin da Allah ya ba shi dukiya yake fice da ita da ɗaukaka addinin Allah da kuma mutumin da Allah ya ba shi alƙur'ani yake ta yin tsayawar dare da shi kuma yana kiyaye dokokin alƙur'ani din to wannan duka aka yi musu hasada amma hasada da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi a nan ita ce gibda kaga mutum yana da alƙur'ani haddar alƙur'ani a kansa kullum yana ta yin tahajjudi kullum kwana yake yana tahajjudi ce ka ina ma ni ma Allah ya bani haddar alƙur'ani a daga tsayawar dare kamar yadda malam wani yake yi ko ga wani mutum da dukiya yana ta yin abubuwa na alkhairi da ita to anan ma za ka iya burin ka ina ma ni ma Allah ya bani kuɗi a riƙa hidimar addini yadda wani yake yi amma in ba wannan ba dan ka ga wani yana ta bishasha da kuɗi yana ta yin abin da ya ga dama da kuɗi in kai burin ina ma kai ma Allah ya baka irin wannan to laifi ne abun Allah to wannan shine gibda sai ya kasance mata su ne mata gibda cewa ina ma su ma mazajensu su zama kamar Usamu ɗan Zaidu to hadisin shi ma yana kunshe da darussa amma abu na farko shine Fatima bintu Qais tana daga cikin Banu Maharib bin Fihr bin Malik ita ƴar uwar Bahaku ɗan Qais ne wanda yana daga cikin gwamnonin Yazid ɗan Muawiya a zamanin mulkin Yazid ɗin shine wanda ya riƙe gari Iraki zamanin mulkin Yazid ɗan Muawiya kuma shi Bahaku ɗan Qais ƙanin ita Fatima bintu Qais ne bai kai ta ba a shekaru yana daga cikin sahabbai masu ƙananan shekaru ita kuwa wannan Fatimatu bintu Qais tana daga cikin almuhajirun wato sahabban da suka yi hijira a farkon lamari daga Makka zuwa Madina kuma tana da kaifin hankali da basira da ilimi sannan kuma mace ce kyakkyawa tana da kyawu sosai wadda shi ne ma dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata kar ta zauna a gidan Ummu Sharikin ta koma gidan Abdullahi ɗan Ummu Maktum amma shi mijin da ya sake ta Amr bin Hafs wanda ya sake ta din nan shine sunan shi Abu Amr bin Hafs bin al-Mughira bin Abdullahi bin Umar bin Makhzum shine wanda mijin nata da ya sake ta wasu malaman suka ce ainihin sunan shi Abdul Hamid wasu malaman kuma suka ce ainihin sunan shi Ahmad wasu malaman kuma sun ce sunan shi Abu Hafs bin Amr ya rasu a garin Yemen a ƙarshen rayuwar a ƙarshen ko kuma a lokacin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malaman tarihin kuma sun ce ya rayu har zamanin halifancin sayyidina Umar radiyallahu anhu amma gaskiya ba didi bane ba shine abin da yafi didi ba abu na farko dai shine abin da yafi zama didi din shi kuma wakilin nashi shine Ayyashu dan Abu Rabi'a wato dan bakkansa kenan darussan da ke cikin hadisin su ne kamar haka a cikin wannan kissar ko kuma abu na farko da za mu tura daga ci shi ne shi Abu Amr bin Hafs ya sake ta saki na gaba ɗaya to ahalul ilmi wato malamai masu ilimi sun yi saɓani game da shin me ake nufi da sakin gaba ɗaya ɗin nan shin ana nufin dama akwai saki biyu tsakaninsu sai ya ƙara shi ya zama uku ko kuma a lokaci guda ya mata suke ukun duka akwai saɓani tsakanin malamai game da haka abu na biyu shine aikowa da ya yi ɗin nan da wakilinsa cewa a sake ta saki na uku to ana malaman da suka fi rinjaye sun ce dama akwai saki biyu ne tsakaninsu sai kuma ya aiko mata da saki na uku wannan yana nuna cewa akwai halarci mutum ya aiko da wasiƙa ko tape ya saki da wannan mutum ya saki da tape ko wasiƙa saki yayi jamhurin malamai sun yi riko da riwayar da cewa annahu dallaka albatta dinnan shine ya sake ta saki uku ne a dunkule lokaci guda jamhurin malamai musulunci mazhabobin nan hudu sun tafi akan haka kuma sun kirga wannan a matsayin dalilin tabbatuwar in an yi saki uku lokaci guda sakin yayi tun daga shi ita wannan matar Faduba binti Qaisin mijinta ya mata saki uku ris lokaci guda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bi faɗi cewa sakin bai yiwu ba duk da cewa akwai hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu da yake cewa ya kasance saki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sayyidina Abubakar da kuma shekaru biyu na halifancin sayyidina Umar in mutum ya saki uku ana ɗaukar shi a matsayin saki ɗaya ne to wata rana sai sayyidina Abdullahi dan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tara manyan sahabbai shawara da su yace mutane suna ta wasa da addini ko mutane suna ta gaggautar da abin da Allah ya sanya musu jinkiri cikin shi suna yin saki uku lokaci guda saboda sun san za a iya ɗaukar shi a matsayin saki ɗaya dan haka ya kuke gani ya ku sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga yau duk wanda ya saki uku mu tabbatar mishi da ukunsa to duka sahabban da ke wajen suka yarda a haka suka yarda akan cewa daga wannan lokacin duk wanda ya saki uku to saki uku ne to kaga wannan hujja ce akan mutanen da ke cewa wai sai mutum da gangan ya za abin da samari ke matar shi ta bata masa rai nan da nan kawai zai ce ya sake ta saki uku saboda ya san in je ya tambayi wani malamin zai ce a ai saki ɗaya ne ko kuma zai ce wai ai cikin fushi ne wani ya taɓa bugo min waya wai ya saki matarsa saki uku amma gaskiya a lokacin ransa ne ya ɓaci ya je ya tambayi wani malami ya ce masa wai ai tunda cikin fushi ne ba komai ba ne wannan sakin ma bai yiwu ba da ya bugo ya tambayi na ce mishi shin ka taɓa ganin wanda ya yi sakin aure ana cikin wasa da dariya tsakanin shi da matarsa ya ce a bai taɓa gani ba nace ni ma da na girme kaman taɓa gani ba to da haka sakin ka yayi ne sai na kawo mishi kuma wannan kissar ta sayyidina Umar cewa fatawa ce ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ijma'i akan wannan sun hada ra'ayoyin su gaba ɗaya waje guda akan cewa duk wanda ya saki uku lokaci guda a cikin lafazi guda to sakin yayi ne hadisin yana nan a cikin sahihu muslim hadisi na 1472 haka nan akwai irinsa a cikin sunanu abi dawud hadisi na 2199 da kuma hadisi na 2200 haka nan akwai irinsa dai a cikin sunanu nisa'i hadisi na 3406 haka nan imamu ahmad ma ya kawo irinsa a cikin musnadu hadisi na 2877 duk wanda ya saki uku to sakin yayi ya tabbata saboda sayyidina Umar tara sahabbai manyan sahabban nan gaba ɗayan sayyidina Ali sayyidina Usman sayyidina Abdurrahman bin Auf manyan sahabban da masu ilimi gaba ɗaya tara su kuma suka yanke wannan ijma'in akan haka to idan zaka keta wannan ijma'in nasu sai ka duba ka gani ka kai su ilimi ka kai su sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yaya kake da tsakanin kai da su na'am jumhurin malamai sun tafi akan wannan abin da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya kararar da shi cewa duk wanda ya saki uku lokaci guda to sakin yayi ko da siffa ko da lafazi ko ma da menene dai mutum ya saki to sakin yayi duk da cewa da saki ne na bid'a amma dai yayi babu wani daga cikin malaman musulunci wanda ya saba wa wannan illa ɗan kaɗan daga ciki kuma haka nan malaman mazhabar zahiriya suna daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa in an yi saki uku lokaci guda a majalisi guda wato a zama ɗaya aka yi saki ukun sun tafi akan cewa su bai yiwu ba sai dai a ɗauki shi a matsayin saki ɗaya kamar mutum ya ce wa mace ke sakakkiya ce ke sakakkiya ce ke sakakkiya ce ko kuma mutum ya ce wa matarsa ya sake ta saki uku to sun dauke shi a matsayin abin nan saki ɗaya ne malaman mazhabar zahiriya amma su ma mazhabin zahiriya din malaman mazhabin zahiriya din na farko ne suka tafi akan haka amma na baya bayan irin su Ibn Hazm su sun dawo daga kan wannan din sun riki abin da jamhurin malaman musulunci suka tafi akai shine cewa duk wanda ya saki uku lokaci guda din ya yiwu a matsayin saki uku to sai dai waɗanda suka dawo da wancan ra'ayin na farko na mazhabar zahiriya din kuma suke ba da fatawa da shi Ibn Taymiyya ne wato Sheikh Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani wanda ya zo a ƙarshen ƙarni na shida bayan hijira wato bayan shekara 600 daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi shi Ibn Taymiyya da kuma ya rayu har zuwa zamanin har zuwa farkon zamanin ƙarni na 7 bayan hijira kuma saboda wannan dalilin gaskiya ya sha wahala a hannun malaman zamaninsa saboda wannan keta ijma'in nan na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi kuma cikin almajiransa ma shi Ibn Taymiyya wanda ya tafi akan wannan fatawar tasa guda ɗaya ne shine Ibn Qayyim al-Jawziyya shi ma dai Ibn Taymiyya Ibn Qayyim al-Jawziyya din malaman zamanin shi ma sun kara sosai da shi akan wannan fatawar sai dai a cikin malaman da suka zo daga baya-baya wato bayan ƙarni na 7 wanda Ibn Taymiyya ya rayu a ciki akwai kaɗan daga cikinsu waɗanda suka tafi akan aiki da wannan fatawar tasa amma gaskiya malaman dai fiqhun malikiya shafi'iyya hanbaliya hanafiya to gaba ɗaya dai suna kan saɓanin haka sai abu na hudu da hadisin ke koyar da mu shine faɗar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gari da cewa laysa laka alayhi nafaqa ba ki da haƙƙin ciyarwa akan mijinki to wannan yana nuna mana kenan cewa duk wanda ya saki mace saki uku to ba shi da haƙƙin ciyar da ita ko shayar da ita ko ba ta wajen kwana sai dai idan tana da ciki in tana da ciki to dole ne mutum ya ba ta wajen kwana kuma dole ne mutum ya ciyar da ita saboda ƙanshi da take ɗauke da shi wajibi ne malamai sun tafi akan fatawoyi aƙalla kamar guda uku akan wannan bayanin ƙauli na farko shine matar da aka yi mata suke uku wasu malaman suka ce tana da za a bata wurin kwana za kuma a bata abinci wannan shine mazhabin Imam Abu Hanifa sai dai hadisi ya zo daga sayyidina Umar radiyallahu anhu cewa ya ƙi karɓar hadisin Fatimatu bint Qais din nan sayyidina Umar baya aiki da shi yace la natruku kitaballahi wa sunnata nabiyyina sallallahu alaihi wasallam da ƙaul imra'atin la nadri la allaha hafizat aw nasiyat yace ba za mu bar abinda alqur'ani yazo da shi ba kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tazo da shi ba mi aiki da fadar wata mata wacce ba mu sani ba shin ta rike abin da ta ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma ta manta saboda zamanin sayyidina Umar irin haka ya faru sai sayyidina Umar ya ce wa matar ya ce wa mijin matar ka ya je ya ciyar da ita kuma ya ci gaba da shayar da ita ta ƙarin iddarta sai ake rigima akan haka saboda hadisin Fatimatu bint Qais Fatimatu bint Qais din sai ta zo ta ce sayyidina Umar ni fa da kaina na je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akan irin wannan kuma ya faɗa cewa ba ni da haƙƙin ciyarwa da shayarwa da kuma wurin kwana akan mijina har ma yace in bar gidan mijin nawa in je in idda a gidan Ummu Sharik daga baya yace in koma gidan Abdullahi ibn Ummu Maktum sai na Umar sai yace a shi gaskiya ba zai bar abin da alqur'ani yazo da shi ba ya aiki da fatawar ita Fatimatu bint Qais abin da alqur'ani yazo da shi ko shine askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna tudayyiqu alayhim kuma alqur'ani yace li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah matar da kuka aka sake ta to lalle ne askinuhunna min haythu sakantum ku ba ta wurin kwana a inda kuke zaune kaga anan alqur'ani bai bambance shin saki daya ko biyu ko kuma wanda aka saki uku askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna kada ku cutar da su litu bayu alayhinna dan ku jefa su a cikin matsatsi dan ku matsanta musu alqur'ani ya hana yin haka to sayyidina Umar baya aiki da wannan fatawar ta Fatimatu bintu Qais yana aiki ne da wancan abin da alqur'ani yazo da shi a fatawa ta biyu shine abin da jamhurin malaman mazhabin Shafi'iyya da Malikiyya suke kai shine matar da aka yi mata suke uku za a ba ta wurin kwana amma ba za a ba ta abinci ba fatawa ta uku shine fatawar Imam Ahmad dan Hanbali rahimahullahu shine kuma kaulin mafiya yawa daga cikin ahlul hadisi wato malaman hadisi shine za a ba ta wurin kwana za kuma amma ba za a ba ta abinci ba sai dai idan ta kasance tana da ciki in tana da ciki to za a ba ta wurin kwanan kuma har ila yau za a ciyar da ita saboda dalilin cikin da ke tare da ita kuma wannan shine abin da ya fi daidai matuƙar tana da ciki na'am na'am in shayarwa ne shi ma alqur'ani abinda yake shi ne za ku yi abin nan ne fa inar da an lakum fa'atuhunna ujurahunna wa atamiru bainakum bima arukku haka alqur'ani yake idan suna muku shayarwa ka saki mace kuma tana shayar da danka to sai ka je ku yi ciniki a nawa zaki ci gaba da shayar da shi ta ce kaza laka ban sai ka kawo kudin ka bata idan kuma ba ku daidaita ba kai da ita to shikenan alqur'ani yake wanda asabu fa turdu lahu ukra idan kun kasa dai sa kai da ita to sai ka karbi danka ka ba wata matar ta shayar in kana da wata matar har ila yau a gidanka wace ta riga ta haihu sai ka karbo danka wannan ta gida ta shayar da shi shikenan in kana da kanwarka ko yayarka ta haihu sai ka karbo danka ka kai wa kanwarka ko yayarka ta ci gaba da shayar da shi in kana da mahaifiya a raye bata zai da haihuwa ba sai ka karbo danka ka kai shi kakar shi ta shayar da shi shikenan yawa to hadisin har ila yana karantar da mu cewa duk wanda baya nan ya saki mace alhalin baya nan to hadisin sakin ya tabbata an gane abu na shida kuma inda shine inda zamu tsaya hana ta da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ta je gidan ummu sharik saboda kasancewar ita ummu sharik mace ce wacce take kyautatawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yawan zuwa gare ta kuma suna karɓar kyaututtuka daga gare ta to saboda wannan ne idan kuma faɗi wata bidda kaisin mace ce kyakkyawa to shi yasa ba a so mace ta yi idda a gidan da mazaje waɗanda ba muharramanta ba suke yawan zuwa an gane in akwai wani gida wanda mazaje ba sa yawan zuwa ba sa yawan shiga to nan aka fi so ta je to kaga wannan sai ya kawo mota na kuɗa guda shin idan aka saki mace sai ya kasance kuma ma'aikaciyar gwamnati ce a hakan za ta ci gaba da fita tana tafiya aiki ko kuma yaya abin zai kasance to malamai suka ce idan zai yi ta nemi lokaci a dan ba ta lokaci a gurin aiki har sai ta ƙari iddarta to wannan shi ne idan kuma hakan ba zai yi ba to wajibi ne in za ta fita dai ta rika ta ci gaba da kiyaye fuskarta da kuma dressing ɗinta a matsayinta na matar na mace baliga musulma dan ba wai sai kina da aure ba wajibi ne ki sutura jikinki sutura irin ta musulunci ki kiyaye ta kai saboda idan magaji da sauran sannan kuma insha Allah a gaba dai ko in ce a darasi na gaba za mu ci gaba da tattaunawa akan hadisin da kuma hadisin da ke gaban shi wanda shi kuma zai magana ne akan iddar matar da aka sake ta alhali tana da ciki a mijinta ya rasu ya bata da ciki Allah ya da darasin mu na gaba shine abin da zamu tattauna a kai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين